نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Alhamis ne da ta daidai da 15 ga watan Ramadan Hijira na da shekara 1434 16 ga watan Ramadan Hijira na da shekara 1434 daidai da 25 ga watan Julai shekara ta 2013 wannan shine kasan na 91 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin karatuttukan tafsirin alqur'ani mai girma wadanda muka sanyawa alqur'ani mu'jizar mu'jizuji idan jama'a ba amanta ba muna tafsirin alqur'ani muna cikin suratul baqara karatu yayi karatu har mun kai aya ta 135 amma kafin nan kamar yadda muka yi ta alqawra baya insha Allah ta'ala za mu amsa wasu muhimman tambayoyi waɗanda jama'a suka rubuta innama muna taiwa jama'a tambihi cewa majalisin mu ba majalisi ne na ainihin maimaita tambayoyin da ba su da fa'ida ko kuma tambayoyin da wato wani zai ji cewa kamar kai kai tambayar ne dan ka ci zarafin shi ba ayi hakuri jama'a da'awar mu ta zo ne don ta daidaita zakewa da kuma gazawa wadda aka yi ta samarwa a cikin fage na da'awa da gwargwadon ikon mu insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wani ya rubuto tambaya yana tambaya dangane da bayanin da aka yi dangane da gado. Yace to yanzu mutumin da ya rasu ba shi da wanda zai gaje shi sai ainihin dan uwan shi kamar uwan shi ko kanin shi. Ya za a yi kenan? Za a dubi asalin menene shari'a ta ce a bashi idan aka bashi wannan abin na shari'a misali ɗaya bisa uku ya mutu ya bar naira 30,000 sai aka ce to shikenan yanzu duk duniya bai da uwa bai da uba bai da ɗa bai da jika bai da kowa a duniya sai wannan yaya nashi ko ƙani nashi to 30,000 din nan misali sai aka safta ta kashi uku sai a dauke daya bisa ainihin uku din sai a bashi to shi ake kira gado miras to sauran abin da ya rage kuma suna kiran shi at-ta'sib dama a tsarin gado idan aka raba idan wani abu ya ragu sai a dubi cikin waɗanda suka ci gado wane ne mafi kusanci da shi mamacin namiji to sai a dauka sai a bashi dan haka zai cinye dukiyar duka amma wani bangare ne daga ciki a matsayin gado wani bangare kuma da asibci abinda ake nufi da asibci shine dangantaka shi da mamacin kasantuwar shi ne namiji mafi kusanci da shi to kuma sai zama shi kadai ne to amma da yake shari'ar musulunci shari'a ce ta statistic wadda take bi da komai a bisa tsari a bi da komai a yadda ya dace ba za a ce to shikenan a dauka a bashi duka ba a'a sai a ce ga gado sannan sauran kuma ya ci da asibci abin da ya dace ai kenan insha Allah wannan yace dangane da bara da aka yi bayani to yanzu in mutum ya ga wasu irin mata da sauransu suna bara a gefen hotel da sauransu ko ya kore su dan ya ainihin wato kashe musu gwiwa akan haka to in dai za a kore su din ayi da hankali dan kai ya zama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha na fata an gane almajiri a fada mishi magana mai dadi yafi a bashi a kuma gaya mai bakan magana a bashi hakuri a ce malam yi hakuri kai mana ahuwa yi hakuri ya fi a bashi din kuma a fadin bazaken maganganu to balle ba wurin ka yazo ba kai ma ka zo shiga hotel ne ko ka zo shiga wani wuri haka sai ka gan shi idan da yadda za ku iya samar da wani orientation wato kullum ka yi kokarin ya za ka yi maganin barna gaba daya ya za ku yi ku iya tattaro kansu ku ji menene asalin matsalolinsu ke me kai ki bara ke me yake yake bara a suna yin bara ne saboda mazajen su sun gudu yanzu nan kin iya wata sana'a dan aka taimaka miki zaki iya yin ainihin sana'a da ita sai ta ce to anan babu laifi imma a rubuta wata hukuma imma ka je wurin masu kuɗi kana roƙo saboda kai musu wannan taimakon ya halatta a cikin shari'a sai ku zo ku kafa wata foundation wata hukuma ta ku mai zaman kanta NGO wadanda ku abin da za ku ringa yi kenan to amma in ya zama bara ce ta neman kuɗi da tara dukiya wannan duk abin da ka ba su ba za su ji ba da yawa ga ƴan uwanmu nan Hausawa da Fulani sun taru a Lagos da kasashen Yarabawa musamman waɗannan barar su galibi ta neman kuɗi ce to abin da yafi dacewa a gaya za a hana su kawai saboda tana nan tana baran nan tana aikowa ƙauyen su ana sai mata gidaje tana zuba ƴan haya idan ka tafi Saudiya musamman Makka a Makka kuma musamman lokacin aikin haji a lokacin aikin haji musamman lokacin Arafa za ka ga irin wannan barnar a inda za ka ga an je da yara ƙanana da nakasassu sai ka ga ana ajiye su dodo wannan a aje ta nan wannan a aje ta nan sai a sanya wani wanda yake shine mai lura da su da ya karba da sun karbi bara sai ga wancan ya zo diya kakkarbe haka idan an bi su da gudu su watsi shi ma ya kauce ya je ya sake kafa su a wasu strategic positions wasu wurare da aka san cewa alhazai sun je sun yi jifan shedan sun yi kaza wannan aibi ne ku zauna a Ka'aba kuna zikirori kuna ibadoji kaga wani yana bin ku sahu yana miƙa muku hannu to dukkan wata bara wadda za ta zama ta neman tara arziki ce to Allah madaukakin sarki ya kiyaye amma sharri ce to sai dai kamar yadda na ce a hana din da taka tsantsan jama'a sai a hana din da taka tsantsan Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan yana tambaya dangane da matsayin mutumin da ya yi sallah ashan ko zai iya zuwa kuma yayi wasu salloli da daddare nashi shi kadai a gida zai iya yi idan har adadin da suka sallata a masallaci bai cika sa mafi yawancin abin da aka samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ba misali Annabi yana yin sallah raka'a 11 haka as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita ta bada labari baya wuce 11 din nan ko da azumi ko ba da azumi ba sai kuka zo masallaci sai aka samu ainihin liman yayi raka'a 5 kaga har yanzu akwai sararin a wannan dare za a iya karasawa da raka'a 6 kenan ina fata an gane to in ka je gida abin da yafi dacewa sai ka takaito akan biyu kai sallama wallahu a'lam ina fata an gane idan kuma har ta cika adadin to abin da yafi dacewa an ka tashi da daddare don yin ibadoji sai kai karatun alqur'ani da zikirori da wasu addu'o'i shikenan sai zama ka bugi tsuntsu biyu da dutse da yake nan wannan yana magana dangane da ainihin cewa tattaunawar da muka yi ran nan kamar da irin cewa akai ƙara in matsala kaza ta faru da kuma kaza to ya za a yi da waɗannan ayoyi da Allah yake cewa man lam yahkum bima anzalallah فأولئك هم الظالمون دكما فأولئك هم الكافرون دكما فأولئك هم الفاسقون waɗannan ayoyin suna nan ayoyi ne na alqur'ani kuma haka suke sai dai ita aya alqur'ani ba a fassara ta da irin yadda ka yanko ta dinnan haka domin shi alqur'ani yana fassara junan shi duk wata aya da ka gani a cikin alqur'ani tana da alaka da wanda take kafin ta tana da alaka da wanda take a bayan ta duk wata sura da ka gani a cikin alqur'ani tana da alaka da surar da ke kafin ta tana da alaka da surar da ke bayan ta idan ka shigo cikin aya daya duk wata kalma da ka gani a cikin wata aya to tana da alaka da wanda ke bayan ta da wanda take kafin ta kai da jin yadda Allah madaukakin sarki ya bambance karshen waɗannan ayoyin to in har ka kware da ilimin tafsiri ka san cewa ba zai yiwu a fassara su haka kadai ba domin aka fassara su haka kadai to wa za a harada wadda tace kafiri wa za a harada wadda tace zalimi wa zahara da wadda tace fasiki dole ne ashe ana buƙatar karatun ayar tun daga farko sannan ana buƙatar bayan nan da menene Allah ya biyo bayan hukunci wannan irin ɗabi'a ɗabi'a ce ta mutanen da ake kiransu ƴan brothers ba ƴan shi'a ba ƴan shi'a daban ƴan brothers daban su ne suka ainihin wato rinka ballo waɗannan ayoyin suna buga kan matasa da su akan cewa duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba kafiri ne azzalimi ne fasiki ne amma wani abin sha'awa shekara 200 da ta wuce a nan kasar akwai tafsirin alqur'ani wanda malam Abdullahi Gwandu ya rubuta ya sanya mishi ziya'ut ta'wil ziya'ut ta'wil da yazo sai ya sake abridge ya sake summarizing ya sake takaita shi sai ya sa mishi kifayatu du'afa'is sudan idan muka aje duk wani tafsiri idan muka dauko tafsirin Abdullahi Gwandu zaka ga abun mamaki inda Abdullahi Gwandu ya biya fassara waɗannan ayoyin ɗaya bayan ɗaya sabanin irin yadda galibi yanzu ake buga kan mutane akai Malam Salim Ibn Eid Al-Hilali ya zauna ya dauko waɗannan ayoyin ya bibiye tafsiran malamai irin su tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da tafsirin Abdurrahman ibn Abi Hatim da tafsiran Baghawi ya tsuntsunto fassarorin da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi ya kuma ba da ƙarfi dangane da tattauna riwayoyin da aka samu daga Abdullahi dan Abbas dan haka kai tsaye dan uwa musulmi ba a kafirta musulmin da ya tafi ya kai shari'a shuhurin wani wanda yake ba shari'a da Allah yake ba sai an binciki menene ya kai shi zuwa ga haka kuma wani dalili ne ya sa shi tafiya zuwa ga haka mun samu kanmu a wannan kasar ana shari'ar musulunci 100%. Turawa suka zo suka wargaza ta suka rugurguza ta suka kama malaman suka kashe suka kori wasu sarakunan da ke na musulunci suka kashe wasu suka kori wasu to amma da yake Allah madaukakin sarki yana nufin kasar da alheri sai Allah ya sake tado da wasu malaman sai suka samu kansu a halin kangi na waɗancan turawa sun yi kokarin di yadda za a yi kada irin waccan shari'ar ta sake farfadowa sakamakon wannan waɗannan malaman sai suka ga yanzu sun samu kai a wani tsurkuki wanda ƙarfin tuwo ba su riga sun samu wannan irin tattalin da za su iya bi su kaɗe waɗannan ba don haka sai suka koma asalin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu kanshi annabi da ya samu kanshi a tsakiyar kafirai da ya nazarin ƙarfin tuwo bai isa ya sa ya buge su ba sai bi sannu a hankali sai ya koma zuwa ga karantar da jama'a da kuma wayar musu da kai ana nan sai jama'a suka karantu a fakaice sai suka waye gari ba tare da wata zanga-zanga ko hayaniya ba sun janye wa duk wani tsari wanda ba na Allah ba sai suka dawo duk abin da ya same su wurin manzon Allah suke tahowa sallallahu alaihi wa sallam to amma a daidai wannan lokaci kuma rikici ka iya hada manzon Allah ko wani daga cikin mabiyan shi da waɗannan mutane waɗanda suke kafirai ne a wannan irin hali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaji manzon Allah yakan jawo zuwa ga hukuncin su saboda maslaha shine abin da na kawo muku ranar a wurin sulhin Hudaybiya yanzu manzon Allah da yadda ya sa hannu a takarda a gaban wakilin waɗannan kafirai cewa idan musulmi ya baro Makka da nufin hijira ya taho wurin manzon Allah ko manzon Allah ya mai da shi me kake tunani yanzu ba na gaya muku matasa masu imani da ƙarfin hadda a lokacin kabbara suka rinka cewa a mai da musulmi wurin kafirai ya manzon Allah abinda suke ganin wannan ya saba wa ayoyi ayi kaza manzon Allah ya ce eh yanzu abin da zaka ce me yasa manzon Allah ya lankwasu ya bi wannan ra'ayin na waɗannan kafiran zaka jawo wannan aya akan shi ka ce wa man lam yahkum bima anzalallahu to idan malami ko musulmi suka taso suna da'awa a akwai inda za a kai za su lankwasu zuwa ga bin wani tsari ba dan sun yadda da shi ba. Kaje ka saurari wata lacca tawa da nayi kasettar na sanya mata demokuraɗiyya, wani salo ne na ruguza system din kafirci in kai baka sani ba. In dai ka fahimci karatu na nan rannan na sulhin Hudaybiya da wannan salon manzon Allah ya karya su, a cikin wannan kasar din na wani demokuraɗiyya din na bayyana wannan salo ne na karya su. Galibi mu da muka rike addini alhamdulillah mune wa Allah godiya, ba tutiya muke bayan Allah ba. Allah mun gode maka, wannan falala ce Allah ya nufe mu da ita. Akan dauke mu cewa gidadawa ne, akan dauke mu cewa kauyawa ne, waɗanda in ka zalunce su sai su yi ɗayan abu biyu, ko dai su ce Allah ya isa, ko kuma sai su ɗauki doka a hannunsu sai a yi amfani da haka sai a markaɗe su. Haka ake fassara mafi yawancinmu da ake jin mu a harkar addini. In kai baka sani ba, ka je duk wani ɗan boko ka zauna da shi, ya san cewa mu ɗinnan da ke magana ‘yan boko ne waɗanda ba mu gaza daga bokon shi ba, ƙarshenta ma mun fi nashi. Amma tunda ya ganmu mun haɗa kanmu da addini, har yanzu sai fahimci mu gidadawa ne, sai yake ganin in ya zalunce mu za mu buɗe baki mai Allah ya isa. Sai a ga cewa to in kuna son ku yi maganin su, ku zalunce su, Allah ya isa za su yi muku, su sun yi imani da Allah. Shi bai san illar Allah ya isa ba, shi abin da yake gani in ya zalunce ku zai maganin ku, za ku yi mai Allah ya isa buƙatar shi ta biya. Na biyu, da yawanci ana fassara mu da cewa gidadawa ne, kanmu bai waye ba, ko kuma masu zafin kan addini ne yadda ba mu yi imani da law ba, ba mu yi imani da civil law ba, ba mu yi imani da rule of law ba, sakamakon haka ba mu yadda da aikin likita ba, ba mu yadda da karatun likita ba, ba mu yadda da kotu ba. Sai a ga cewa in aka cuce mu, abinda za mu yi za mu ɗauki makamai a hannunmu, ba kotu za mu tafi ba. Sakamakon haka sai a ce to a tattali makaman da ana tsammanin sun fi nasu ƙarfi, in suka taso ai knocking, ai crushing ɗinsu down. To wace hanya za mu bi mu ruguza su? Shi ne sai ka ji na yi fatawa da wannan magana da na fahimto a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi ne sai mu lankwasu zuwa ga tsarin da suke a kai, ba dan mun yadda da tsarin ba, domin mu ruguza su a haka. Mu mun yi haka da yawa, ya tayar musu da hankali. Duk abin da wani dan boko ya mana, ko wani dan siyasa, ko wani jami'in tsaro, sai mu yi kokari mu tsaya akan gaskiyar mu. Idan muka maka shi a kotu, sai kaga jikin shi yayi sanyi, sai ka rinka tunanin wane ne yanzu nan yazo yana roko. Amma inda mun dauko makami fato na daya, yanzu cikin kazar-kazar ya samu karfin gwiwa nani na a ce a shirya makami wanda ya fi nasu. Haka ne? Haka ne. Sai a ce aje a yaƙe su. Saboda haka ibadar da kuke yi da wa'azozin da kuke, wanda dama wannan ke tayar musu da hankali, ba za ku iya ci gaba ba. Sun sami yadda suke so, domin dama ga makaman sun tara sun rasa ya za su yi da su, ko kuma dama ga shi kun tsone musu ido. Yanzu yaranmu da aka kashe tsakanin Maiduguri da Bauchi da Yobe, mahaddata Alkur'ani, waɗanda aka buga kansu suna engineering, pharmacy, law, suka watsar suka bari, aka kashe mana su. Asarar na tabbatar maka da cewa nan da shekara 50 ba za mu mai da su ba. Setback ne, an ci da mu baya. Amma ka je ka saurari wannan kaset din na baya, ina jin na 87 zuwa da 8 din nan ne waɗannan maganganu. Me yiwa da yaran nan sun dan mutunta mu, sun saurari maganar mu. Ina tunanin yanzu da ɗaya daga cikin su ne gwamna a Borno da Yobe. To da kuma lokacin sai kaga an yi maganin waɗannan ƴan duniya. Na kawo muku misalai a lokacin. Na ce muku lokacin da suka zalunci su Malam Bello Yabo, suka kama su suka kulle su. Me yasa? Saboda sun ci doki. Babu wata doka a Najeriya, indeed duk duniya, wadda ta hana cin doki. Duk duniya babu ita. Duk duniya babu wata doka da ta hana cin doki. Na ɗaya kenan. na biyu sun yi sallar juma'a karfe 9. Babu wata doka a Najeriya da tace karfe kaza za a yi sallah, babu ita. In fact, Najeriya ma tana rayuwa ne in the secular system. Maganan Musulunci ko Christianity, babu ɗaya daga cikin biyun da tsarin Najeriya ta adapting dish. So da haka a Najeriya da yin sallar juma'a karfe 7 na safe, da yi karfe 9, da yi karfe 10, da yi karfe 2, da daina yi duk ɗaya ne, ba abin da ya shafi gwamnatin Najeriya, don babu provision a wannan gaba ɗaya. Akan waɗannan abubuwan aka kama su aka rufe su. Alhamdulillah, Allah ya saka wa su Malam Bello Yabo da alheri, su Malam Musa Lukuwa tun suna nan dare Allah ya ji kansu. Mu ba malaman su bane, ba mu kai malaman su ba, inna ma abokan mu ne mu su a cikin da'awa. Sun ma fi mu ilimi, sun fi mu karfi a cikin da'awa, sun fi mu power of communication. Amma abota ce Allah ya hada mu cikin hikimar shi, ba dan mun isa ba. Manyan malamai ne su da duk duniya an san su, duk kasa an san su da makamantan su. Limamai ne na juma'a da ke hawa manyan minbarai. Amma duk da haka, da muka je muka same su a gidajen su tun kan akai ga kama su, da prison yards, gidajen kurkuku da aka kama su, muka je muka ba su shawara sai suka yadda. Ba dan mun isa ba, amma sai suka yadda, sai abin ya zama alheri. A yau su Musa Luko suna nan suna da awasu, a yau su Bello Yabo suna nan suna da awasu, suna cin dokin su, suna sallar su ta juma'a, suna yin duk abin da suka ga yayi musu daidai a addinin su, babu abin da ya hana. Kenan ashe lankwasuwa da aka yi zuwa ga wannan, menene lankwasuwar? In baka manta ba, ni na ce maka ina daukan musu lawyer daga garin nan in kai aje a firgita wannan can, sai na tafi Kaduna naje na dauko wanda yake arne ne kuma san senior advocate of Nigeria, da yaje tsayaye firing kowa a kotun kashe gari su Bello Yabo a gidajen su suka kwana. Alhamdulillah, anan yanzu mun lankwasu ne don mun imani ko kuwa dan abin ya kai mana zuwa ga dole. A wannan lokacin sarkin musulmi ya kaskanta ne, ya wulakanta, gwamna ya kaskanta ya wulakanta, kowa sai gashi yana janye hannun shi shikenan, kuma kowa sai ya ce ba shi bane. To tunda ba shi bane sai a sallame su kenan, shikenan sai aka sallame, sai suka fito cikin izza. To kamar sarkin musulmi a ce ya kaskanta wani talaka ya kai shi kotu, an tsaye da wani arni ana kalubalanta shi, shi wane ne ma a dokar kasa, wa ya sa shi, me mukamin shi, wa ya isar da shi? Wannan shine abin da muke nufi. Dan haka ba kafirci muke nufi cewa mu dauki doka mu kai musu, ko mu dauki hukunci mu kai musu. Su kansu in suka ji mun kai ƙararsu suna kaskanta, suna wulakanta. Na sha buga muku misali, ba sai na tsawaita labari ba. Haka sidda yan siyasa suka hada kai da jami'an tsaro na yan sanda a ƙarƙashin shugabancin Hafiz Bengin, aka kama ni. Su sun san ƙarya ne, ban yi laifin ba, ni na san ƙarya ne, su yaran su kowa ya san ƙarya ne. Amma a lokacin me suke tsammani? Shine abin da na faɗa muku, sun san ni dan boko ne daga cikin yan siyasan da suka sa a kama na hashi Hafi Ringin kap, babu wanda ya karatun boko zalla irin wanda ne. Su sun san haka ne, amma tunda sun san cewa ina harka addini, sai suka dauka ba gidaje ne. In an kama shi, almajiran shi za su fito. Kurkukun Kaduna kewaye ta akai da makamai, tankokin yaki da sojoji, garin nan cika shi suka yi da sojoji. Da muka tashi sai suka ji ga yadda muka bullowa abin. Na farko, we go to the media, aka yi ta rubuce-rubuce a jaridu, aka yi ta rubuce-rubuce a internet, aka yi ta hira da 'yan jaridu iri-iri. Kaji mataki na farko. Mataki na biyu, aka maka su a kotu. Kafin kwana biyu fa, sai gashi kuma kowa yana cewa shi fa ba shi bane, kowa yana cewa wallahi shi ba hannun shi. Sai aka ce to waye yayi? Ko kun fahimta? sai ga ja shugaban jami'an tsaron nasu na Kaduna ya same ni yana cewa wai ana so za a sake ni amma don Allah ana roƙon in janye daga kotu sai nace a'a da in janye kotu dan dauki al'adar kakanni na ni ba fulatanin daji ne jama'a bararo ne ni shine mu an taba mu zuwa muke miyo mutun sanda sai mun kashe shi kuma sai mun kashe diddangin shi haka asalin kakannin mu suka gada to amma saboda mu musulmi ne yanzu ba za mu bi wannan al'ada ba kuma saboda mu ƴan boko ne to ba za mu yi wannan ɗabi'ar ba so da in dawo albani bararo in dauki wannan al'ada ta fulani da a ci gaba da magana a kotu wace ta fi muku sauki don dole sai an yi ɗayan biyu suka ce a gwamma a ci gaba da magana a kotu na ceto abin ya yi musu takaici ba a yi kwana kaɗan ba sai ga shi an yi rulin cewa abin da suka yi zalunci ne don haka dole za su biya ni naira miliyan ɗaya ba inda ba su kai ba don kar su biya naira miliyan ɗaya nan don in suka biya naira miliyan ɗaya nan to implication ne sun amshi sun yi laifi kenan kuma har sun biya diya dole suka biya miliyan ɗaya nan lauyoyi suka kawo min nace ku ci ba a zo wanda ni zan ci ba tukuna ba a zo wanda zan ci ba miliyan ɗaya ni taimun kaɗan nace ku ci wannan suka ce eh nace kwarai da gaske ku ci ku je ku sake bincika lauyancinku a je a sake dubo abubuwa akwai sauran magana wannan an yi fundamental ne sannan deformation of character zubar da mutunci a yi maka ƙarya a yi maka ƙage haka siddan yanzu abin da muke ciki kenan duk wanda kake tunani a Najeriya za su iya zuwa su roƙe shi don girman Allah in janye maganan nan a zo a yi sulhu ko nawa nake so za a bani sun yi haka sun zo makarantar na ya fa kirga sun zo gidana duk wanda baka tunani a Najeriya ya bugo min waya yana roƙona sun ce a'a ai cewa akai democracy is the rule of law to kaji yanzu ni din albani kuma nake hujja da maganganun bature kaga ashe ina son in yi crushing nasu ne with their own philosophy sai in ce ai an ce demokuraɗiyya aiki da doka ce eh sai na ce to yanzu da in bayyana abba fulatani na mugu mai kashe mutane da in bayyana a mai bin doka wanne yafi sai a ce mai bin doka sai in ce ku bari doka ta aiki in doka ta ce ba ni da gaskiya shikenan sai aka ce ai wannan is a clear business lauyoyi nyamurai da yarabawa daga Lagos zuwa suke wurina don Allah in saka su a cikin wannan don sun ga wannan dafaffen nama ne yankan lima ci kawai ya rage kun ga anan governor ne ya kaskanta shugaban yan sanda ya kaskanta shugabannin jami'an tsaro duk sun kaskanta suna aikowa ana roƙon arziki manyan masu sarauta shin mu yi haka mu yi maganin su shi yafi ko kuwa mu yi Allah ya isa gobe su ce su sake dakile mu jibi ma Allah ya isa za mu har mu waye gari ba mu da damar mu yi ibada har mu waye gari ba mu da damar mu yi wa'azi an fahimci wannan to amma haka da aka bullo musu fa to shine ana amfani da makamin hannun su ne sai ai maganin su saboda haka ba imani muke da waɗannan dokokin ba amma yanayi ne ya kai muke lankwasuwa zuwa ga hakan din muna sallar juma'a anan me ya hada mu da sarkin zazzau wannan wurin ba a karkashin masarautar zazzau yake ba a karkashin gwamnatin Najeriya yake wannan wurin ba a karkashin masarautar zazzau yake ba a ƙarƙashin gwamnatin Najeriya yake da za mu gina wannan wurin ba mu siya a ƙarƙashin masarautar zazzau ba babu sa hannun sarki babu na mai anguwa babu na dagaci sa hannun governor ne governor wani iri democratically elected governor governor da aka zaɓe shi ta hanyar demokuraɗiyya kenan wannan wurin babu ruwan sarkin zazzau da shi babu ruwan hakimin tukur-tukur da shi babu ruwan mai anguwar gaskiya babu ruwan su da shi ba su da alaka da wurin ko ta kusa ko ta nesa in muka ga dama za mu gina makaranta za mu iya gina masallaci za mu iya gina coci za mu iya gina otel saboda nan Najeriya ce nan ba masarautar zazzau ba ce nan Najeriya ce tana ƙarƙashin Najeriya ne babu wata
aba a cikin doka constitution na kasa babu wata aba mai suna masarauta babu ita muka zo muna sallar mu mu yi karfe 8 ta juma'a mu yi karfe 9 mu yi karfe 10 mu yi 11 mu yi 12 mu yi karfe 1 mu yi karfe 2 wata ran ma karfe 3 ba ruwan kowa da mu idan kai malami ne ka zo nan littattafai ne muke kewaye da su ka zo ka ce mun ji kuna yin abin da bamu sani ba ina dalilin ku mu bude mu karanta maka idan kai ba malami bane kaga kai harkar bata shafe ka ba in kaga abin yayi maka kai in kaga abin bai maka ba fa babu ruwanka murova shi wannan wurin ma wani dadin gushi makaranta ce ta boko mai suna Albani Science Academy wadda tana da register da gwamnatin tarayyar Najeriya ma'aikatar ilimi da gwamnatin jihar Kaduna ma'aikatar ilimi a duk register da aka yi babu inda aka yi ta kusa ko ta nesa ta ko ina da wani mai sarauta sam saboda ni da na gina wurin ban yi imani da wata sarautar gargajiya ba ko kadan abinda ne imani da ita shine gwamnatin Najeriya ban yi imani cewa akwai wata masarauta ba kap a duniya abinda ne imani da ita ce gwamnati wadda ta haɗu under a constitution to amma duk wata masarauta mai suna gargajiya ban yadda da ita ba to amma kuma on the other side dattawa ne suka haife ni saboda haka ina da regard ina da mutunta dattawa dan haka sai aka ce sarki ya aiko yana nema na sai na ce a'a saboda neman yana da alaka da wannan wuri a rubuto aka rubuto kuwa muka je da muka je sarki ya nemi mu yi bayani muka yi bayani malaman shi yasa su suka yi bayani daga nan kuma aka hana mu ci gaba da bayani sai ga sarki yana barazana wai ga jami'an tsaro sai ne dariya dariyar da ne ita ce sarki ba shi da iko da ɗan sanda ko kwada so me yake nufi in an sake yin sallar juma'a karfe 9 ko 10 zai turo ɗan sanda sarki fadawa yake da su masu jan riga ba shi da ɗan sanda ba shi da sojoji shi yasa muka zo muka ci gaba da sallar mu ga sarki zai turo ɗan sanda mu ga su ɗan sandan mahaukata ne a yanzu muna kotu da su akan wata jikakkiya suna ta aikowa nan suna roƙon arziki za su sake shiga rikici da mu to kaga wannan yanzu su ƴan sanda sun ba da shi kenan to mu kuma fa sai muka ce ba za mu bar wannan maganar ba dan haka yanzu haka mun shirya za mu kai sarkin zazzaukara da shi da majalisar shi mu kai su kotu to kaga yanzu sun zube yanzu ku dube mu su wane ne innana la shirzimatun qalilun ɗan wasu tsurarin matasa ne amma ka dubi fada irin tasu da ta kafa ɗarurrukan shekaru amma saboda sun saka kansu akan abin da ba ruwansu yanzu kai yin sallar da aka dawo ana yi bai kunyata su ba ya kunyata su dan ya nuna ba su isa ba dan da sun isa da sun hana sai gashi an da ana sallar kuma ga dama yanzu sai mu mai da wurin coci kuma ga dama sarkin zazo bai isa ba don he is not a custodian to any religion ba a nada shi ya zama shine wakilin wani addini ba sarkin zazzau yana ina aka fitar da filin coci a nan anguwar filin coci bai iya securing ba ina hakiman shi ina masu anguwanni na Madina governor aka fitar da wannan fili na coci bai iya kubutar da wannan wuri da cocin ta faru ba ya kowa ya zo yana mulki a cikin kwana hudu ya dauka ya ba kristoci filin cewar su yi coci wannan abun bara aka yi shi cikin watan azumi me ya faru ni din albani ni ne na karbi takarda a hannun kristocin na sai ainihin filin na coci na mallaka wa makarantar darul hadis da haka in ka ga takardar mu ta lauya sai ka ga Church of Deliveral Mantle Church ma'ana coci coci kaza kaza ta nan a sabon gari ita aka ba ta zo ta yi reshen ta anan ta yadda ta siya wa da darul hadisi salafiya filin ta na coci waɗanda suke ma'aikatar ƙasa da safayo ai ƴan gidan sarautar ne sai hankalinsu ya tashi wai ni za a yi wa wayo wai sai aka ce wai in kawo takardar wai a canza min ta koma sunan Darul Hadisi sai nace a'a har abada haka za ta zama coci ta siyarwa da Darul Hadisi har ran da za a yi iza zulzilatul ardu zilzalaha akan ƙasa ga filin nan kowa yana gani na kewaye shi ne mishi fence to masarautar da bata iya hana a yi coci a ƙarƙashin mulkin ta ba masarautar da bata isa ta hana kristoci su dauki fili a cikin inda take da'awar cewa masarautar ta ce a dauka a bayar a yi coci wannan irin masarautar ce za ta hana sallah ba su isa su hana a yi coci ba 1914 sarkin Zazzau Alu dan Sidi ai ya hana a yi coci saboda karfin mulki shi ya ja har yau ba iya yin coci a cikin ganuwar ba ko da aka cire shi cocin ba ta yiwu a cikin ganuwa ba ita ce ga ta can kana ganinta a jikin kufaina inda ake kira usasa saboda karfin sarauta 1914 a yanzu duk inda ka ga dama za ka yi coci za ka yi ba wata doka wadda ta hana to masarautun suna ina ba su isa su hana a yi coci ba su ne za su iya hana a yi sallar juma'a to amma tsogala ce saboda in aka ce yau mu su albani mun dauki makami muna fada da gwamnati to daga cikin waɗanda za su ci moriyar fadan akwai sarakunan gargajiya in an fitar da abin da za a kashe na security za a rinka yankewa ana kai musu to amma alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya sa mu musulmi ne kuma mun gode wa Allah da ya sa mun yi karatun bokon da zai iya dora mu akan mu san cewa legally ya za a iya handling din su dan haka yanzu sun yi tsumu-tsumu sallar juma'a ga ta ana yi sun kunyata sannan kuma lokacin da media jaridu da sauransu za su dauka cewa an kai su kara ina ruwanku da waɗannan me yasa ga coci nan bako hana ta ba yanzu oba na Benin shi yake determining karfe nawa za a yi service a coci obi na gari kaza na inyamurai igwe na kasa kaza na inyamurai shi yake cewa karfe kaza za a ibada ba shi yake cewa ba in kun ce ku sarakunan musulunci ne mu ganku kuna gina musulmi masallatai da makarantu to a lokacin sai ku ce kun gina masallaci da makaranta dan haka karfe kaza za a yi amma talaka albani dan talaka Adamu jikan talaka Musa tattaba kunnan talaka Abubakar duk gidan mu talakawa ne ba mu da sarauta ya samu kudi ya zo ya gina wani kuma ya ce a wai karfe kaza yake so a yi hawa idan kana son haka kwance tsumman da ke kanka ka shigo PDP ko CPC ko wacece a zabe ka democratically to sai ka iya juya tsarin mulki ka iya canzawa sai ka ce to a dokar tsarin mulki sallar juma'a ta koma karfe 2 to duk wanda ya saba maka shine ya saba to kun ji to yanzu ku duba kashi muna zaune muna karatun mu su kuma suna can sun kunyata sannan yanzu kullun gari ya waye fargaba suke yaran nan zai buga a jaridu garam a ji cewa ya kai mai martabawa na kara yanzu sun zube kenan of course tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka hatta amsa kira da muka yi wallahi mun amsa ne don me domin mutunta dattawa in ba haka ba kiran da police station za su yi maka local police station ya fi kiran da waɗannan za su yi maka don wancan kiran ba shi a doka ba shi a doka so wannan shi ne don haka matasa duk wanda aka taba shi ku yi haƙuri kar ku ɗauki makami idan ba ku san yadda za ku yi ba ku zo mu gaya muku sai a zauna da lauyoyi masana shari'a sai su ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai ka ji an yi maganin kowa ba ka ganin fitinannan tsohon soja irin zamani Lekot talakawa ne da suka haɗa kai suka kai shi kotu ba ka ji an yi ruling ba ya ji kunya ya je ya mamaye gonakin mutane a can hanyar jere hanyar Abuja ba ka ji an kore shi ba waɗannan talaka musulmi ne ba imani suke da wannan kotun ba sai dan ya zama wannan ita ce hanya mafi sauki da yanzu za su yi amfani da ita idan suka ce ba za su yi amfani da ita ba ɗayan abu biyu za su yi ko dai su yi Allah ya isa to Allah ya isa nan kuma ina son ka gane duk wani azzalimi irin ta yake so in ba haka ba fa a dauki makami to duk wani azzalimi yanzu so yake ku dauki makami domin ya halatta jininku sannan kuma ya samu damar diverting din kudin developmental projects into security iyakarta kenan amma yanzu kun ga haka to ana daure su ne da jijiyar jikin su bahaushe ya ce ko da ruwan sanyi ana dafa mutum shine abin da yake faruwa na kada wani matashi ya dauki mataki na cewa bari ka dauki makami duk abin da aka yi maka komai kankanta shi kuma in zuciyarka bata yafe ba kakka ce ka yafe domin a shar'ance ba a yadda bakin ka ya ce ya yafe zuciyarka bata yafe ba shine zai sa daga baya ka je kai wani abu na ta'addanci kuma kun ji Allah ya ce in kai haka laifi na kanka saboda haka ka yafe eh to shikenan baka yafe ba eh to baka yafe ba to shikenan sai ka je sai a bi maka kadinka manta da cewa yan sandan kasan sun lalace akwai gyararru manta da cewa kotunan kasar sun lalace akwai gyararru manta da cewa ba za a yi maka adalci ba ku ci gaba da yi za a yi muku ku dubi abin da yarabawa suka yi wa kansu ba danna mulki kuka yi a arewa kuka ce ku kadai ne za ku yi mulki ba da yarabawa suka yi ta rubuce-rubuce da suka fitine ku da surutai ba dole kuka dauko kuka ba su ba amma karshenta da yaki suka tayar irin na inyamurai fa da tuna an yi crushing dinsu kuma an ture su gefe guda cewa ba za su sake tsayawa takara ba saboda haka ina so ka gane a cikin makircin da mai makirci zai maka ta haka zaka iya maganin shi dan haka matasa in kun ji mu abu ya faru mun ce a je wurin yan sanda ko a tafi kotu ana so a dafa su ne da ruwan jikinsu shine ba dai abin da kuka ce ba kenan eh to ga doka an kawo muku to sai ga kuma ana ta mutsu-mutsu ana ta mutsu-mutsu kai abin da yake damun ka za a yi delay za a kiyin shari'ar da wuri za a yi kaza a'a akwai matakai dama ai yana daga cikin abin da suke su amfani da shi kuma anan shine sanin cewa dan arewa ba shi da naci wajen bin shari'a amma an manta cewa cikin yan arewa akwai bafulatani bafulatani dama kudin shi a shari'a da asibiti suke karewa in baka san wannan ba to ka bincika shari'a asibiti tayi da yawa shine in an zo biki amma mafi yawancin bafulatani kudin shi suna karewa a shari'a saboda haka jama'a musulmi kun ji dan haka kowanne matashi ya kwantar da hankalin shi kar ka taba daukar makami akan wani dan uwanka mutun daya balle akan wata da ta kira kanta hukuma duk abin da aka yi maka wallahi tallahi ka zo akwai process din da za mu bi har majalisar dinkin duniya za a iya kai maganar ka an yi haka a da balle a yanzu ma so kowa ya kwantar da hankalin shi waɗannan azzaliman za a yi maganin su ne ta hanyar zalincin nasu suna ji suna gani ba gashi yanzu muna wa'azin ba a yadda muke wa'azin a da sauyawa muka yi ba sauyawa muka yi ba to amma me kake tunani da Allah kwasu zuwa ga wani abu wanda shine son zuciyarsu da zama za su yi mana sharadi lokacin da the same ita majalisar sarkin Zazzau da kungiyar Izala ta Susaniya Kubu suka hada kai suka karbe wannan masallaci namu na Tudun Wada me suka tsammaci zamu sun tsammaci wai zamu ta da hankali ne matasan nan suka wakilta ni cewa in je in yi magana a madadin su a wurin yan sanda nace musu ni ba dan Tudun Wada bane Allahu Akbar dattijan nan da ya rasu yau Alhaji Muhammadu Sahabi Allah ya gafarta mishi shi na buga waya kusan karfe 3 na dare tun ana landline nace Alhaji ƴaƴan ku sun ce in wakilce su a wurin yan sanda ni ba dan Tudun Wada bane ban san sunan layi ko kwaya biyu ba ma a lokacin a Tudun Wada me tarihin masallacin nan yaya jawabi yake muka je aka zauna wurin yan sanda duk da zama maganganu sai nace to ranka ya dade yace eh a madadin waɗanda suka turo ni mu ba ma san rikici masallaci yake rikici akai eh to mu ba ma so mun hakura da masallacin sai kuma hankalin su ya tashi ya za ku ce kun hakura nace a'a ai ba dole bane ko aka ce eh nace to mun hakura shugaban izala na tudun wada audi me yace ya mallan zai ce sai nace dakin uwata ne sai nace an gama magana aka ce shikenan sai na tashi na tafi sai suka waye gari da masarautar da kungiyar izala duk sai suka ga ba su da nauyi to yanzu wannan masallaci da abin da suka so yaran nan su zo za su rikici a turo jami'an tsaro su hallaka su to malamin su ya ce ba sa so to ba sa so sun janye sai muka je muka kwashe komai namu to yanzu ya za a yi a kawo ƴan dariƙa ga ƴan izala can a kawo su ƴan izalan ne to yanzu ya za a yi sai suka ce za su mai da wurin chemist shikenan mu kuma sai muka ce mun sa ido ran da duk suka mayar da shi chemist sai mu je mu dauki hoton sai mu rubuta duk duniyar jaridu a gani masarauta da kungiyar izala gashi sun mai da masallaci ya zama chemist inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan haka har yanzu gashi nan sun bar shi ya zama wurin da awaki suke mai ana nan sai wata dattijuwa daga cikin uwayen mu tara su Allah ya mata rahama ta zo ta ce ga wani wuri zai isa muka ce ya isa muka ci gaba ana nan yai dan halal ba shege bane sai wata uwar ta mu sai ta sake cewa ga fili ƴaƴan nan ku zo ku yi masallaci muka ce madalla muka zo aka yi masallaci ka gaya mu yanzu muna sallar mu muna karatutukan mu cikin lumana eh suwa kunya ta sha su suwa tarihi ya aje sun rufe masallaci su to me kuke tunani da lokacin mun dauki makami da me wai har yanzu ana dauki ba dadi da an zubar da jinin da ranar lahira ba za mu iya ba amma kun ga ba rikici kuma Allah ya sauya mana a san da aka yi wannan rikicin ni da na gina wannan wurin ba ni da naira daya a duk duniya daga baya Allah ya zo ya azurta ni da wannan to me kuke tunani so da aka matasa ku yi hakuri duk abin da aka yi muku din je kaka ga ƴan sanda cikin lumana kace ga abin da aka yi ka dauki rahoto je kaka samu lawaya ga yadda aka yi a bi maka magana kace a bi maka haƙi idan aka yi son zuciya sai ka ce wa lawaya me ya kamata sai a ce ayi appeal sai ayi har nan da ko yaushe ne in ka zo mutuwa ka ce wa ƴaƴanka ku ci gaba da bin wannan shari'ar daga haka zaka ga ta gyaru duk wata ƙasa da ka sani har Saudiya da take a yanzu ko shekarun baya da suka wuce ita ma irin wannan zaluncin ake sai da aka samu wani shugaba da yazo da duk alhaji za a bi shi a kashe shi a kwace guzurin shi wannan abun fa bai wuce shekara 200 ba alhazai za a bi ka a kwace guzurin ka a cikin garin Makka sai wani mai sarauta yazo yace to shikenan yanzu duk wani DPO wanda aka kashe ko aka zalunci wani alhaji a karkashin inda aikin shi yake to a bakin ran shi ba a bakin office din shi ba a bakin ran shi sai suka dauka kamar wasa ne a aikin haji daya aka kashe DPOs guda uku shikenan sai suka zage da aiki yanzu alhaji idan ya tafi aikin haji in aka muna na mai koyaya ne kazo kaga yadda ƴan sanda hankalin sa yake tashi an taho da mu wata ran daga Makka muka zo nan bayan garin Madina an tara alhazai muka samu su mallam Ishaq Yunus jingim suka ce tun shekaran jiya suke anan nace a wallahi mu ba za mu yi awa biyu anan ba yace ha wala wala ya kai ya nace a ha ba kai sai na bakkare na daga waya sai suka ce a yaya sai aka ce nace a zan gaya wa sarki ne ga gwamna ya bada lamba buga sai aka ce a an tsaya da Allah kafin minti 30 motoci sun fara motsi nace a democracy is the rule of law to da hayaniya muka yi fa so da haka matasa ku gane duk wannan hayaniya da kuka ji ana yi a duniya kar ta ba ku sha'awa kar ku kawo mana ita Najeriya ku bar waɗannan shedanin a daka su ta hanyar dokokin da suka ce na ƙarya ku bar su ba da su ake aiki da American ba a Russia da Ingila da sauransu duk ba da su suke aiki ba kuma ba da su ne suke hana waɗancan azzaluman zalunci ba amma kuna da gaggawa ne kuna da ci da zuci ku yi hakuri insha Allah ta'ala ƙasa za ta gyaru dan haka waɗannan ayoyi kai hakuri dan uwana za mu zo tafsirin su insha Allah ta'ala za ka ji abin da malamai suka faɗi dangane da tafsirin su wannan yace yana so ayi bayani dangane da matsalar mani da mazi shin akwai wani abu da yake fita gaban dan adam bayan ainihin wato mani da mazi eh akwai abin da ake kiran shi wadi to bayan haka kuma sai abubuwa na ciwon sanyi da suke fita mani idan ya fita inda ya fita ta hanyar jin dadi jin dadin nan a ido biyu ne ta hanyar jima'i ko kuwa ta hanyar istimna'i ka sanya wani abu mai santsi ka rinka goga azzakarinka har ya ji dadi mani ya zuba ko kuwa ta hanyar mafarki ne da kai ka tashi ka ganka da mani a jika to wanka shine wajibi na abin da yake kanka abin da ya shafi maziyi shi kuma hadisi abin da suka tabbata shine zaka wanke azzakarinka gaba daya in ka wanke azzakarin kuma zaka hada hadda ƴaƴan marenanka wato ƴaƴan golanka duka ka hada ka wanke su sannan mani ingantacciyar magana mani didda yake ga tsananin hukuncin da ke kanshi na wanka amma ba najasa bane amma mazi najasa ne wadi shi ma ba najasa bane wadi galibi yana fita ne a jikin tsoho wanda ya manyanta lokacin da ya gama fitsari sai ga wani farin ruwa yana diga to shi ba najasa bane kamar yadda ake wanke kan azzakari wajen fitsari shi ma ainihin haka ake wanke shi to sai sauran ruwa da ke fita daga jikin azzakarin dan adam ko dai na ciwon sanyi ko kuma na wani abu makamancin haka shi ba a hukunta cewa najasa ne sai da gwargwadon yadda ya fita idan ya fita yana wari ko yana surkaki ko makamantan haka to ya zama najasa duk inda ya zuba sai an wanke shi amma dangane da hukuncin wanka ba za a yi wanka ba sai dai a wanke iyakacin kan azzakari wato kamar yadda fitsari najasa ne amma kaga in ya zuba ana ainihin wanke iyakacin abin da ya shafi kan azzakari ne to sa'an nan sai kuma yana magana idan haka ta faru cikin watan azumi ma'ana wato in haka ta faru cikin watan azumi kaga dai idan mani ne ka fitar ta hanyar jima'i to ai kaga azumi daya ya mutu sannan kuma za ka yi guda 60 ko kuma ka yi kafara ta hanyar yan tabaiwa ko bawa mumini ko kuma ainihin ciyar da miskine guda 60 to sa'an nan in ya kasance ta hanyar mafarki ne babu komai a kanka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye fitar mazi da wadi ko dubba sai wa azumi illar komai insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am wannan yana tambaya har wayo da irin ta dazu jami'an tsaro da ke kashe mutane wai daidai ne a kashe su ba daidai bane dan uwana baka ji karatun mu baran nan abinda muke cewa kar ka kashe wanda ba shi ya kashe maka ba sannan wanda ya kashe maka in za kana nema ba kai zaka je kai da hannunka ba zaka tafi ne sai ka kai kuka ga inda ai duk mun karanta wannan ku yi hakuri matasa Najeriya za ta gyaru wato rashin karatun tarihi ne da kuma rashin waɗanda za su nuna mana yadda ya kamata shi yasa galibi matasan suke gani za ta gyaru insha Allah ta'ala so in wani jami'in tsaro ya kashe maka dan uwa akwai hanyar da zaka bi har ka nemo haƙƙinka insha Allah ta'ala amma daukar mataki mai yiwa zai ja ne kai kuma ka waye gari a ranar lahira matsayin ku daya da shi shine ka je ka kashe mutumin da shari'ar musulunci bata bada yadda zaka kashe shi ba so da haka ayi hakuri insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan tambaya ce ban gama fahimtar ta wanda yake magana akan kudanci da arewaci da raba kasa ban sani ba ina jin dai duk maganganun da aka dan tattauna ne rannan su suka biyo bayan tambayoyin saboda an tattauna abin da yake damun mutane wannan yana cewa wani hadisi wani sahabi ne ya taba ruwaito hadisi kwaya daya tak a gaskiya a yanzu bana iya tunawa a yanzu haka bana iya tunawa ma'ana kenan ban sani ba amma na taba sani sai dai na manta shi yasa kuma nace bana iya tunawa wannan yace yana tambaya ne dangane da gaskiyar labarin wani bawan Allah mai suna Uwais wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci wasu sahabbai da su ainihin tafi wajen su ya tafi wajen shi dan yi musu addu'a gashi kuma shi bai taba ganin manzon Allah ba ina gaskiya wannan labari gaskiya ne yana nan a cikin sahihu muslim zamu zo mu karanta shi cikin karatun da muke wani bawan Allah ne sayyidina Umar ya kai ziyarar mulki yana shugaban kasa-kasar Sham da ya je sai ya fahimci cewa ya zo yankin garin da manzon Allah ya fada musu kabilar Qar sai ce ku ne Qarnawa suka ce su ne cikin ku akwai wani mutum mai suna Uwais suka ce kwarai da gaske ina yake aka ce gashi nan sai ce kana da mahaifiya ko yace eh kana da mele a jikinka wato wani tabo kamar tabuwar wuta haka yace kwarai da gaske sai ce manzon Allah ya ce duk inda mu ganka kai mana addu'a kai mutumin kirki yi min addu'a yi wa sayyidina Umar addu'a sai manzon sai sayyidina Umar ya ce wa masinjan shi a kawo takarda a rubuta mai cewa ya je wurin ciyaman na karamar hukumar su ya karbi kudi sai gudu wali ne ba son kudi ba ina fata an gane wannan yace menene fa'ida in akwai da illoli na maganin gargajiya maganin gargajiya shari'ar musulunci bata kishi ba sai dai ana so a gwada shi da ɗayan haske biyu ko dai hasken ilimin shari'a ko hasken ilimin zamani ita shari'ar musulunci ta yadda da hasken ilimin bincike na zamani domin su turan da ka gansu suna yi ba su ne suka zo da wannan abun ba da baka samu wani karatu da ne a nan wurin na littafin At-Tibbun Nabawi the prophetic medicine zaka ji a inda na kawo inda shari'ar musulunci ta bada muhimmanci dangane da test da kuma abubuwan da suka shafi diagnosing da scanning da abubuwan da suke biyo baya na duk abin da za a rinka samar da experiment ana bincike ana gwaje-gwaje musulunci shi yazo da su saboda haka magungunan gargajiya da yawa manzon Allah ya juya su sun zama At-Tibbun Nabawi saboda haka maganin gargajiya ba a kin shi sai dai ba a karban shi kai tsaye sai an tsaya an ga ranka ya dade mai maganin gargajiya wannan maganin yaya ka same shi don wani maganin ba na gargajiya bane na aljanu ne na shedanu ne to in aka ji cewa daga shedanun aljanu ne ya ce ai gashi wannan magani ga yadda ya same shi kuma duk wata yana siyo bakaken kaji yana yankawa don ba haka ba wannan watan maganin ba zai bato sai ka ki karbe a wannan magani iyayenmu ne suka gado mana ta hanyar sun gwada sun ga yana yi to ya ake amfani da shi duk sai fada maka sai ka ji cewa babu wani mahadi wanda yake ya saba ba shari'a to kai kuma sai ka dauke shi sai ka gwada shi a bisa hasken shari'a yaya wannan magani a bisa hasken shari'a ya saba bai saba ba to koda shari'a bata zo da irin shi ba to sai a karba kaga ai tafasa da zogale ai wasu abinci ne na nan kasar ko kuma magunguna ne musamman a kasar Sokoto ba Sokoto yafi kowa sanin me ake nufi da zogale amfanin shi da makamantan su Nana Asma'u yar gidan dan Hodiyo Allah ya gafarta musu da te karatu akan ainihin At-Tibbun Nabawi ilimin magunguna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kware sai ta rinka dibo formulas din na annabi sai tana applying din su akan wasu magunguna Nana Asma'u sai ta gano zogale namu yana yin magunguna da yawa Nana Asma'u har ta gano danyen zogale in aka kirba shi aka matse ruwan sinadaran da ke cikin shi sun sha bamban da zogale in aka dafa shi wannan ruwan dafaffen zogale duk wannan yana daga cikin aikin da Nana Asma'u ta a nan kasar kaga tayi ne amma ai an gada ne ko amma kaga ta auna da ilimin da manzon Allah ya zo da shi saboda haka maganin gargajiya yana daga cikin abubuwan da in ba ku manta ba bara a nan wurin makarantar nan tamu muna tafsiri sai da nace lokaci zai zo waɗannan magungunan mu ma za mu rinka yin bincike a kansu a makarantar nan muna ainihin gudanar da kaza muna gudanar da abubuwa shi yasa don in gaskata wannan magana lungun nan da ke bayan makarantar nan cike yake da wasu ganyayyaki hadda su zogale din da sauransu don ka san cewa tafiya dai shirin bana ya wuce da nada ina fata an gane wannan yace ana ƙara tuni dangane da littafin nan na sunnatu tark insha Allah ta'ala na'am
game da yarjejeniya
sai suka balle sai suka je suka ainihin ci amana wannan yarjejeniya tunda ba asalin iyayen gidansu bane sai ku koma sai ku zauna da iyayen gidansu sai a zo sai a yi magana diya an yi haka da manzon Allah a Madina wato ko idan ba an karanta tarihin manzon Allah bane jama'a za a yi tafa gamniya ne ba za a iya fassara Qur'ani din daidai ba wanda shine zai fassara yaya ta mu rayuwa za ta kasance sanda manzon Allah ya rubuta nashi constitution din a bara a makarantar nan mun zo da constitution da manzon Allah ya rubuta zuwan shi Madina mun zo mun fassara wa mutane shi da irin rubuce-rubucen da ke ciki daga ciki akwai ka'idojin zaman lafiya da annabi ya sa hannu shi da Yahudawa to sai aka samu wasu Yahudawa ba asalin manyan ba, wasu Yahudawa suka zo suka ci amana suka kashe wani sahabi, suka sai manzon Allah ya aika musu ba zai yadda ba an kashe mushi mutumi, kaga aida sai a ce sun kare alƙawari a yake su, amma manzon Allah ya je aka zauna da su aka tattauna. To amma kuma da ike su kansu manyan masharranta ne, sai suka ga yau tun da gashi ya zo har cikin gidansu, a zo a hallaka shi, a je a turo dutse a zo a fasa mushi kai a hallaka shi. Sai mala'ika ya zo ya ce annabi ta shika ba su wuri. To daga nan ne da ya koma yake cewa wallahi la yusakinuna fi madinatina hadhi, wallahi tunda abin shigantaka ne to ba za su sake zama a Madina ba. Wato sun yi warware alƙawari, sun tsogali fada, an je an zauna kuma wurin zama sun zo za su ci mutunci. To kaga irin yadda ake yi. Saboda haka jama'an musulmi kun ji insha Allah, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Wani yana magana irin ta dazu ne dai dangane da sallar tarawihi, yayi sallar tarawihi kuma yaya magana in yaje gida zai abin nan mun tattauna wannan insha Allah ta'ala. To duk waɗannan tambayoyi dai mun gama shigar da su insha Allah, dan haka mun biya wannan bashin da ikon Allah, sai kuma abin da zai biyo baya na sauran tambayoyi insha Allah. Jama'an musulmi bari mu ainihin dan samu ɗan mintuna kaɗan da suka rage insha Allah, sai ainihin ci gaba da tafsirin Alqur'ani. Algafata malam sake karanto mana ayan nan ta suratul Baqara ta ainihin 180 da ainihin 5 shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an.
Na'udhubillahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahiim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Allah madaukakin sarki ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan ramadan shine watan da aka saukar da alqurani. Mun bayyana abin da ake nufi da saukar da alqurani, shine daga lauhul mahfuz. Alqurani daya daga cikin taskokin Allah ne wanda yake rubuce a cikin lauhul mahfuz. Shi lauhul mahfuz wani allo ne wanda Allah madaukakin sarki da ya fara yin halitta farko shine alqalam. Wannan alkalami da kaji Allah ya ce nun wal qalami wama yasturun, to wannan alkalami shine halitta farko na Allah madaukakin sarki. Haka yazo cikin hadisi sahihi da al-Imam Ruyani ya ruwaito a cikin littafin shi al-Musnad. To sai kuma Allah ya halicci allo, sai Allah ya umarci wannan mala'ika wannan alkalami cewa ya rubuta. Sai ya ce wa Allah mai zan rubuta, sai Allah ya ce mishi ya rubuta abin da zai faru har duniya ta tashi har ai tashin alkiyama. Shine wannan alkalami ya rubuta. Daga cikin abubuwan da ke cikin wannan Allah akwai wannan alqur'ani. To da watan azumi sai aka ciro shi, sai aka kawo shi sama ta daya a wani wuri da aka kira shi baitul izza. Na faɗa muku wannan hadisi ne sahihi, Hakim ya ruwaito shi. Dan haka shine ake nufi da cewa watan azumi shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin shi. Har wayo muka sake kawo ayoyin da suka bayyana cewa a lailatul qadari aka saukar da shi. Wannan yake tabbata maka da cewa lailatul qadari lallai a cikin watan azumi take. Ina fata an gane. Shi alqur'ani hudan linnasi, shiriya ce ga mutane. Wa bayyinatin minal huda, kuma bayani ce ga shiriya. Shi alqur'ani zuwan shi ya haskaka wa mutane, sannan a cikin rayuwar da mutane suke yi gaba ɗayansu hasken da suke samu da hujjoji to daga alqur'ani ne. Wal furqan, sannan kuma shi alqur'ani wani ilimi ne ko wani littafi ne wanda zai taimaka wajen tantance tsakanin ƙarya da gaskiya. Allah madaukakin sarki yayi share fage da waɗannan maganganu dan ya tabbatar mana da shar'anta azumi a cikin wannan wata, wanda in ba ku manta ba mun karanta wasu dokoki a baya inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, an farlanta muku azumi. Ina fata an gane. Allah ya ce faman shahida minkum shahara, dan haka duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku shine yana nan za a fara azumi, to falyasumhu sai ya azumci wannan wata. Wa man kana maridan, wanda ko watan ya shigo ya same shi mara lafiya, aw ala safarin, ko kuma yana kan tafiya, fa iddatu min ayamin ukhar, to sai ya ci abinci sai ya azumci wasu ranakun daban daga cikin ainihin adadin ranakun da ya ainihin sha. Abinda wannan magana take nufi, ko a fara azumin kana nan ko ba a fara kana nan ba, za ka samu kanka a ɗayan waɗannan halaye. In an fara kana gida kuma lafiyarka ƙalau, mace ce ba ta haila, mace ce babu jinin haihuwa a jikinta, to dole ne ya ɗauki azumi. Idan a halin tafiya ne azumi ya same ka, to sai ka duba za ka iya yi, in ba za ka iya yi ba to shikenan an ɗauke maka yin azumin sai bayan ka dawo gida ka natsu. Hakanan mutumin da ya samu kanshi a halin rashin lafiya, to amma sai ya zama rashin lafiyar kuma ta haɗu da tafiya, amma kuma duk da haka rashin lafiyar ba ta yi tsanani ba, kuma duk da haka a halin tafiyar ya ga zai iya yin azumi, zai iya yi. Don haka ba shari'a tana cewa ba ne duk mara lafiya haramun ne ya azumi, ba shari'a tana cewa ba ne duk matafiya haramun ne ya azumi, abin yana komawa zuwa ga kudura ne, yaya ikonka yake. Shi yasa Anas ya ce mu sahabbai mun taɓa tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu muna azumi wasu kuma suna shan ruwa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To dan ka gane addinin mu ba addinin kunci bane, sai Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra, Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne, Allah yana nufin ku da sauki ne. Wala yuridu bikumul usra, Allah baya nufin ku da kunci. Walitukmilul idda, Allah ya ce amma lallai ku cika adadin. Mutanen garin ku azumi nawa suka yi? Lallai ne kai wannan adadin. Mun taba samun kanmu a wata shekara jama'a cikin wani rikici a Saudi Arabia. Idan muka ci gaba da azumin da muka dauka daga Najeriya muka tafi Saudi Arabia, aka ci gaba da azumi da mu, za mu yi azumi 31. Idan muka tsaya akan lissafin mu na Najeriya, za mu yi azumi 28. Wannan ya faru August 2008, ba da nisa bane, saboda an samu bambancin daukar azumi tsakanin Najeriya da Saudiya. Mun riga su dauka, da muka riga su dauka mu kuma a lokacin kun san kowace shekara 29 ake yi, to imma mu tsaya akan abin da muka taho kenan. Yanzu za mu kashe lissafi daya mu dawo mu daidaita namu da na Saudiya, to kun ga in muka sha ruwa daidai lokacin da mutanen Najeriya za su sha ruwa, su sun yi 29 mu kuma mun yi da 8, saboda mun kashe lissafi daya yanzu mun are tunda muna Saudiya. Idan kuma muka ce to shikenan mu tabbatar da lissafin da muka taso akai kuma mu zo mu raka tare da na Saudiya, kun ga za mu yi 31 kenan, domin su Saudiya a shekarar 30 suka yi. Shi ne wani malamin mai neman tafsiri a nan ainihin Ka'aba, Malam Tuwaijiri, shi ne shugaban makarantar Darul Hadith Al-Khairiyya da ke Makka har zuwa yanzu insha Allah. Sai na je nake tambaye shi, har ya ba mu amsa cewa mu tsaya a kan lissafin mu, gari na wayewa, ya neme ni a waya bai same ni ba, sai ya turo mini text sai ce ka buga wa ƴan uwanka waya cewa su aiki da fata wannan. Nace ai ce kaka fada musu ku tsaya akan lissafin mu. Nace to za mu yi 31, yace tafi sauki, ku je ku roki Allah ya karba muku wanda yafi kyau. An fahimci wannan da kyau jama'a? Abinda wannan aya take nufi shine duk adadin da ƴan uwanka suka cika kai kokarin ka cika, walitukmilul iddata, lallai ne ku cika adadin, to adadin shine 29 ko 30. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna ummatun ummiya ash-shahru yakunu hakaza wa haka ba manzo Allah yace mu al'umma ce wadanda yake rubutu da karatu bai shahara cikin mu ba. Wata yakan kasance haka ya hada goma, haka goma 20 kenan, sai ya sake hada goma sai ya kala daya 29 kenan. Dan haka wata yakan kasance kwanaki 29. Amma kuma a cikin hadisi sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan aka rufe muku shi ba ku ganshi ba, wato a daren 30 sai ku dubi wata. Idan kuka ganshi shikenan, idan ku baku ganshi ba fa to an rufe muku shi, sai ya ce fa akmilul iddata 30 yawma, shikenan sai ku yi azumi sai ya zama 30. Haka abin yake. Musulmi su ba da muhimmanci dangane da neman ganin kowane wata, ba Ramadan ko Sha'ban ba kare, kowane wata. To idan aka taho Sha'ban sai a fara neman shi tun 29 ga wata. Idan an ganshi madalla sai a tashi da azumi kashi gari, in ba a ganshi ba sai 30 Sha'ban ya cika 30. Idan aka zo Ramadan 29 sai a tsaya neman ganin wata, kamar yadda muka kawo hadisi jiya, sunna ce ta sahabbai da Annabi ya sunnanta musu. Abdullahi dan Umar yace tara annasu al-hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anni ra'aytu, yace mutane sun yi kokarin ganin wata kuma ni na bayo manzon Allah labari na ganshi. Fasama wa amara an-nasa bisiyani, annabi ya azumi kuma yace mutane su, saboda haka jama'a in aka ce 29 ba wai batir zaka zuba wa radion ka kana jiran sarkin musulmi yace an ga wata ba, kai ma ɗaya daga cikin musulmi ne, kai kokari. Allahumma sai an samu hazo ko ruwan sama ko wata matsala wadda za ta tare daga ainihin abin nan ganin shi wata din. Amma kuma nan sai wata matsala ta taso wadda za mu tattauna ta a gaba kadan insha Allah. Shin ana iya ganin wata da rana? Domin da rana, in rana ta yi haske sosai wani lokacin za a ga wata, musamman dama tunda Allah ya ce wal qamari idza talaha, wata binta yake. To in rana ta yi haske sosai ya zama ba wani hazo ba jido, wani lokacin sai ka ga wata yana biye da rana. Shin wannan watan da muke gani yana biye da ita na daren jiya ne da ya kamata ya tsaya ba a ganshi ba shine aka ganshi yanzu? Wasu malamai suka ce eh, a karkashin hakan an dauki azumi 30 sai a karya kenan. Wasu kuma sai suka ce a'a, ba wannan watan bane, sabon wata ne da zai tsaya anjima, shine ya harana ta haska shi haka abin nan. To waɗannan malaman sai suka ce kenan kun ga idan anjima ta yi hadari ya rikice ko jido, in ba a ga wata ba sai mu ce mun gan shi tun da rana. Ku je ku karanta wannan magana, tana nan a cikin tafsirin Hashiyatul Jamal. Haka nan mai askari ya tattauna wannan mas'ala, Allah madaukakin sarki ya taimaka, za mu samu wuri za mu daddale ta insha Allah. Allah ya ce lallai dai ku cika adadin ya kai 29 kenan ko 30. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kuma ku rinka girmama Allah akan shiryar da ku da yawa, la'allakum tashkuruna, lallai za ku zama masu godiya ga Allah. Wata tattaunawa ta farko da malamai suka sababar da ita ita ce wai shin ana iya cewa watan Ramadan ko dai ana iya cewa Ramadan ko sai dai a ce watan Ramadan, wato shaharu Ramadan kamar yadda Allah ya faɗi a ayan nan. Wannan shine karin kumallon farko da suka fara wajen tafsirin ayan nan, shin shaharu Ramadan ko za ka iya cewa Ramadan? Misali Ramadan ya zo ko kuwa sai dai a ce watan Ramadan? Jama'a kun fahimta abinda ya taimake su wajen wannan sabanin? Abu biyu ne. Abu na farko shine nassi na wani hadisi wanda Ibnu Adiyyin da Baihaqi suka fitar da shi, aka ce annabi ya ce la taqulu ramadan, kar ku ce ramadan, fa inna ramadana ismun min asma'illah, ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah, walakin qulu shahra ramadan, aka ce sai dai ku ce watan ramadan. Sai dai wannan hadisi gaskiya hadisi ne maudu'i bai inganta, da ya inganta da ya zama nassi. An fahimta jama'a? Kun ji abu na daya da suka yi hujja da shi shine hadisi bai inganta ba, dan haka kenan sai a ce mecece hujjarsu ta biyu? Hujjarsu ta biyu sai suka dubi meye ma'anar Ramadan da Larabci. Ramadan da Larabci ma'anar shi zafi, sai suka ce to kaga ba daidai bane musulmi ka ce sumtu Ramadan, na azumci zafi. To wannan gaskiya, saboda Allah sai a ɗauki wannan magana sai a ɗora ta a mahangar shari'a. Manzon Allah ya warware mana wannan rikicin. Shin manzon Allah ya taɓa ambaton wannan wata ba tare da ya ambaci kalmar shaharu ba? to akwai hadisai burjib da suka zo haka irin wannan sabanin irin shi ne suka dangane da sallar isha sallar isha tana da wani suna mai suna al-atama mutanen kauye a zamanin annabi su suke fada mata haka salatul atama sallar duhu to har aka ce annabi ya kwabe su ya ce kar ku sake fa kauyawa su rinjaye ku suna cewa ainihin salatul atama to shin kenan ko bai halatta mu ma mu ce sallaitul atama ba ya halatta saboda an samu waɗansu hadisai waɗanda suka halatta haka amma dangane da cewa ya halatta a faɗi ramadanu kai tsaye ba tare da an hada da sunan ainihin shahar ba wannan babu shakka akan haka malam qurtubi yace was sahihu jawazu itlaqi ramadan min ghairi idafatin kama sabata fi sihahi wa ghairiha amma da yake daidai shine ya halatta ka ce ramadan ba sai ka ce shahrur ramadan ba a karkashin wannan idan na haifi dana na sa mishi ramadan ya halatta kenan ko ya halatta zaka yi haihuwa da ka sa mishi ramadan sai dai ka kulalata a ce labaran ko ramadan a ramadan din ku fade shi da ramadan din ina fata an gane babu laifi insha Allah yace rawa muslimun an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala muslim ya ruwaito daga manzon Allah yace idza jaa ramadan futihat abwabul janna idan ramadan yazo sai abubbu dai kofofin aljanna wa ghulqat abwabun nar sai kuma a rirrife kofofin wuta wa suffidati shayatin sai a kama kangararru cikin shedanun aljanu sai a daure su wannan hadisi kaga karra yace idza jaa ramadan manzon Allah yayi itlaqi ya fadi kalmar ramadan ba tare da yace idza jaa shahrur ramadan ba dan haka babu laifi kai ma ka fadi haka a cikin littafin ibnu hibban as-sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza kana ramadanu futihat abwabul janna ramadan yana shiga irin ana cewa an ga wata din nan ko ramadan ya shiga to sai a bude kofofin aljanna wa ghulqat abwabul jahannam sai a rufe kofofin jahannam wa sulsilati shayatin shedano kuma sai a kama su sai a sanya su a cikin sarkoki wannan hadisi sahihi ne yana nan banda ibnu hibban ma bukhari da muslim da ahmad ma sun fitar da shi nasa'i ya ruwaito daga abu huraira yace manzon Allah yace atakum ramadan ya zo muku shaharun mubarak wata mai albarka faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu Allah mai bawa da daukaka ya farlanta muku ku azumce shi tuftahu fihi abwabus sama a cikin watan ramadan ana bude kofofin sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim kuma ana ainihin rirrife kofofin jahannama wa tughallu fihi maradatu shayatin sannan kangararru daga cikin shedanu ana kukumce su abinda ake nufi da kukumi shine a daure kafafuwa a daure wuyaya sannan sai kuma a sanya su in a daisy chain a cikin sarka wadda ta rike wuyan wannan ta rike wuyan wancan ta rike kafa wannan ta rike ainihin shine ake kira da ainihin wato abin nan wannan irin daurin a cikin hadisin manzon Allah ya ci gaba da cewa lillahi fihi lailatu a cikin wannan wata Allah yana da wani dare khairun min alf shahr yafi falala fiye da dare dubu ai wata dubu man hurima khairuha faqad hurima duk wanda ya asarar alherin da ke cikin wannan dare to yayi asara har abada sai kuma badi in ya kai dare to wannan rana wannan dare jama'a a goma ta karshe ne shi yasa Aisha tace idan goma ta karshe tayi manzon Allah sai ya kaurace wa iyalan shi sai ya dawo masallaci ya shiga itikafi ya zage ma ibada shi yasa yana daga cikin lokuta da ake dagewa da ibada jama'a sai a ainihin dage kwarai da gaske haka har wa yau hadisi ya zo cikin littafin al-Imam an-Nasa'i da ainihin wato musnadul imam ahmad da bukhari da muslim har wa yau a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa wata mata daga cikin ansarawa idza kana ramadan idan ramadan yayi fa atamiri ki tafi umara fa inna umratan fihi ta'dilu hajja yin umara a cikin wannan wata ran ramadan yana daidai da ainihin yin hajji a wata riwaya ma aka ce annabi ya ce tana daidai da yin hajji tare da shi saboda haka yake da falala da watan azumi ka tafi umara sai dai kawai kar a maida abin ya zama tourism ya zama wani yawo ne na shakatawa ko kuma wani abu ne na gasa tunda wani ya je nema sai na je. Kaga malamai suna yawo ofisoshin yan siyasa da masu kuɗi suna zubar da kimar malanta dan dai a biya mishi kujera. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To bayan duk da malam ya waɗannan bayanai sai kuma ainihin wata magana dangane da wacce hanya ake bi a iya tabbatar da shigar wata jama'a. Akwai hanyoyi guda uku mun gabatar da biyu saboda su ne shari'a ta zo da su. Hanyar farko ita ce idan 29 ta yi ga wata to daren da zai biyo baya shi ne daren 30. To ku je ku duba ku gani. Idan Allah ya sa kuka dace madalla kun ji hanya ta farko. Hanya ta biyu ita ce idan ba ku dace kun ga wata ba to shi kenan kashe gari sai a ɗauki cewa lissafi ya cika 30. To wanka shi gari sai a tashi da azumi. In kuma Ramadan ne to wanka shi gari sai ya zama ainihin karamar sallah. Jama'a waɗannan hanyoyin su ne kadai shari'a ta yadda da su. Amma shari'ar musulunci ba ta yadda da ganin wata ta hanyar hisabi ba. Ilimin hisabi ba a yadda ba. Ko kuma a ce an duba ta ainihin satellite an iya ganowa. Shari'ar musulunci ta allaka ne ala ru'yatul basariyya. Akan a duba da ido a gani. To sai dai bari ku ci a da akwai wata mayaudaryar na'ura da suka yi tabaran hangen nesa ne. Abinda yasa na ce mayaudarya, a jikin ita na'urar an yi programming akwai jinjirin wata, don haka kana dagawa ka duba in ka dade sai ka hangi jinjirin wata, ba jinjirin wata ne ya fito ba. Idan da zaka kalli gabas kudu arewa duk zaka gani. Idan da za ka duba daren 15 ga wata ma za ka gani. So a jikin ita na'urar ce aka yi programming. Haramun ne musulmi su dogara da wannan dan yaudara ce. Ana nan sai suka kawo magana ta cewa za a iya dubawa ta hanyar na'urar bature a iya gani. 2010 tattaunawa ta yi zafi kwarai da gaske tsakanin manyan malaman duniya. Ka duba wannan tattaunawa har yanzu tana nan akan internet da manyan malamai suka yi ta tattaunawa. Amma ƙarshe dai shi ne bai halatta ya zama kawai mu zauna sai a ce wata na'ura ta ga cewa yau an ga wata ko kuma ba a gani ba. Amma bari ku ji technologically akwai wata na'ura da aka yi ta ita kuma za ta guiding ɗinka ne, za ta taimake ka ne, ta nuna maka inda ya dace kai ka dubi wata, ba ita za ta gano maka watan ba. Wato kamar yadda rannan na gaya muku cewa sirrin ganin wata shine a dubi ina rana ta fadi. To ita wannan na'urar ana saitin ta ne da ainihin hasken rana. Dan haka in aka yi saitin ta da hasken rana zaka kafa ta ne a saman computer ka ko saman laptop ɗinka. Yanzu an yi handset waɗanda ma suke da ita waɗanda inbuilt ne. Kana nan yawo da ita a ɗaki ko tana nan a cikin ɗakin ka, amma tana nan tana bin inda rana take tafiya. Idan lokacin faduwar rana ta yi sai ka ji ta yi ainihin dipping, sai ka ji ta yi ƙara galalan haka. To inda ta nuna maka, tana nuna maka isharar saitin nan wurin daidai wannan parameters ɗin ya kamata ka nemi wata. Ko an fahimta jama'a? To malamai su tsaya su fahimta wannan na'urar ita ba irin waccan bace. Ita wannan babu laifi wajen amfani da ita. Domin yau shekara biyu kenan aka gayyace mu taro a kungiyar Jama'atu Nasrul Islam da aka kawo magana wannan na'urar, har sai malamai suka nemi su condemning dinta. Sai da nace to ayi hakuri, ni dan makaranta ne amma kuma karatun da nake akan irin waɗannan na'urorin ne. Ita wannan na'urar ta sha bamban da waccan. Wannan na'ura ga yadda take, ga yadda take, ga yadda take. Da na'ura ce wadda take sai wani da wani. Yanzu kwana kaɗan za ka ganta ta abu, na wannan lokaci nake faɗa musu. Amma a wannan lokacin ka tafi Saudi Arabia shagunan da suke sai da computer ma duk za ka ganta, made in China da an yi ta. To yanzu galibi suna yi su ga sunan suna abin nan. Saboda haka baya halatta a dogara da hisabi. Ilimin hisabi ko ilimin taurari shine ake kira astronomy. Astronomy bai halatta ba. Astrology kuwa haramun ne, don shi wannan tsubbu ne. Mai halatta a dogara da ganin wata ta wannan hanyar ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka al-Imam Abubakar Ibn al-Arabi a cikin littafin shi ainihin wato Ahkamul Qur'an yake cewa wa qad zalla ba'du ashabina, yace wasu malaman mu sun yi kuskure fahaka an shafi annahu qala, wani cikin malaman mu na malikiya ya kuskure yace ai an samo daga shafi'i, wai shafi'i yace yu'awwalu alal hisab, za a iya dogaro da ilimin hisabi wajen ganin wata. Sai ibn al-arabi yace wa hiya asaratun la Allah, wato wannan ainihin kuskure ne wanda yake babu madalla da ita, ba a madalla da wannan kuskuren. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wata tattaunawa da malaman suka kare ita ce ina hukuncin mutumin da ya ga wata shi kadai ya zo ya bada labari aka ki karbe. Wasu malamai sun ce sai je azumin shi, wasu kuma malamai mafi yawanci suka ce abin da yafi daidai shine ya ruguza nashi lissafin ya bi nasu. Wannan magana ita ce daidai wadda mun tattauna ta a baya, cewa daukar azumi da sauke azumi da yin layya da kuma hawan babbar sallah da yin arafatu abu ne na jama'a. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a, waɗannan na daga cikin hukunce-hukunce waɗanda ainihin wato suka shafi wannan ainihin aya. Sai kuma kalma alqur'ani da ta zo cikin wannan ainihin aya da Allah yake cewa shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an. Qur'ani dinnan masdaru qara'a yaqra'u qira'atan fa huwa qur'an. Ai makru, abun karantawa ne, abun karanta ne, amma sai aka kira shi da qur'ani a bisa ainihin wato wazani ko babi na ghufran, dan a nuna maka cewa shi alqur'ani maqsudin saukar da shi shine me karantawa. Naka innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa atu zakata ku wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dan haka karatun alqur'ani yana daga cikin abubuwa mafi daukaka daga cikin ibadoji. Jama'a, wannan littafi an kira shi da wannan sunan ne domin a nuna maka cewa abin karantawa ne. Shi yasa duk wanda ya nuna maka falalaka sai qur'ani ka aje, bai gaya maka gaskiya ba, a'a ka siya ka aje ka rinka zuwa ana koya maka karatun shi kane kana karanta shi. Saboda manzon Allah yana cewa ku rinka karatun alqur'ani a gidajenku, gidan da ba a karatun alqur'ani to wannan gida rusasshen gida ne. Saboda haka jama'a, kowa ya je koyi karatun alqur'ani mai girma a inda zai zo yana karanta alqur'ani a gidan shi. Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga dukkanin ainihin wani makirci. To sai kuma dangane da ainihin sassauci wanda waɗannan ayoyi idan ba ku manta ba suka zo mana da ishara akan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. In Allah ya kai mu tafsirin mu na gobe insha Allah zan dan yi mana share fage dangane da sassauci as-samahatul islamiyya. Addinin mu na musulunci addini ne mai tsanani jama'a, dan haka malamai addini ne mai sauki, afwan addini ne mai sauki, dan haka malamai ku rinka bincikawa duk abin da ya tsauri a rinka ainihin samo menene ya sassautu daga ciki. Ai yana daga cikin sassaucin da mu mun gano a cikin sunna jama'a cewa annabi bai sallar juma'a lokaci guda ba, idan lokaci kaza ne sai lokaci kaza, lokaci kaza ne sai lokaci kaza. To amma da yake malaman kasar kifaffu ne da kwando sai suka ce a'a abin su da suka gada kawai dole a tsaya akan haka, sai yasa kuma suka ga ba za su iya zuwa su tinkare mu ba, shine sai suka je sai suka makale da mai sarauta suna ganin cewa mai sarauta yana da wani relevancy ne, ba su san cewa tun 1900 an kwace sarauta a hannunsu ba, ta dawo hannun yan boko. Allahu akbar, kaji juyin juya hali. Dan haka jama'a, insha Allahu ta'ala addinin musulunci addini ne mai sauki, babu tsanani a cikin addini. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah bai sanya kunci a cikin addini ba. Saboda haka kada wanda ya kuntata maka a cikin addini, kaza yayi kunci sai a ce samo mana mai sauki. A gobe za mu zo da irin waɗannan fatoyin, za ku ga hali mafi tsanani shine halin aikin haji. To amma kuma ba inda fatawan manzon Allah ta fi sauki irin wannan, da mutum ya zo ya ce ya manzon Allah yau ya kamata a ce nayi jifa, nayi yanka, sannan nayi dawafi, to na manta gashi naje nayi dawafi ban yi yanka ba, sai manzon Allah ya ce izbah la haraj, je ka kai yankan yanzu babu komai. Wannan zai ce ya manzon Allah ban yi jifa ba, gashi gashi sai manzon Allah ya ce je ka kai babu komai. To addinin babu sassauci a ciki, babu tsanani, babu sassauci ne yake cikin shi, babu tsanantawa a ciki. Dan haka duk wanda kaga yana addinin musulunci yana shan wahala to ya kauce wa sunna ne. dan haka za ka ibadoji yadda suka zo ko kamar yadda ka ji azumi in ba za ka iya ba ga yadda za ka yi in ba za ka iya ba ga yadda za ka yi kun ga wani mashirmanci daga cikin malaman da muka zauna da su a fada da shirme ya kai mishi shirme shi abin da yake cewa ya za a kafa hujja da cewa sahabbai sun ce zafi yayi zafi sun yi sallah da hantsi sai ya ce ai zafin Najeriya bai kai na Saudiya ba ka ji soko to in ba soko ba yanzu mu a Saudiya muke koko a Najeriya muke a Najeriya muke zafin Najeriya yana damu mu ko bai damu mu sai ya kai irin na wancan kasar to haka suke mafiyancin su sakarkaru ne kwakwalen su ba sa yi su wadannan malamai zamu bi da su sanastad rujuhum min haythu la ya'lamun zamu yi musu raddi ne raddi na ilimi duk mun bar su ne su gama yin wautar su tukuna wancan sakar ya rubuta littafi ba nahwu ba sarf babu balaga babu adab sunayen malaman hadisin da yake cewa wai zai fada mana sunayen malaman ma saboda sokwanci bai iya fadin sunan al-Imam Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Rawiya ba sai yace Ishaq dan Rahawayi to tun daga nan ma sai mu gane cewa he is disvalued bai ma cancanta wannan yazo ba dan haka ya ji tsoro yaga sai ya fake da mai sarauta zai iya magana mu kofa mu abuda take jama'a ɗan boko ne mu ko ina kana iya samu mu ka muƙabalance mu you are free kawai abinda muke so kai kana da hujja mu we have been on ground tun 1978 nake wannan da'awar 78 yau shekara 35 so kofa a bude take duk wanda yake da magana kar a ce maka an ka je wurin su za su buge ka babu ka a amma dai ka tattali dalili to amma an baka da dalili kar kai tunanin zaka zo ka nuna mana shekaru ko wayau ba za ka nuna mana wayau ba za ka nuna mana shekaru ba kana da dalili in kana da dalili ka zo in baka da dalili kar ka yanke wa kanka shawara abin da kake akai gaskiya ne mu yanzu ba mu yanke